الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الصبر 26 غوتن صفر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 1 ga watan 9 jadiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu da ya shafi mustalahu alhadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Misbahur Rawi fi ilmi alhadith wannan darasi shine darasi na 5 a cikin wannan littafi mai albarka wanda muna nan cikin bayani akan abin da ya shafi anwa'ul hadith ta bangaren wato saduwar shi zuwa gare mu mun yi bayani akan abin da ya shafi al-mutawatir yau zamu tashi al-ahadu bale yake cewa wa ghayruhu al-ahadu zannan hasala wa ghayruhu al-ahadu zannan hasala wa bil qara'ini lil-ilm wa bil qara'ini li'ilmin wa sala المشهور والمستفيد مشهور إن رواه فوق نسنين صحيحه كمتن ذي اليدين والغسل للجمعة قبض العلم وحسن حديث طلب العلم وضعف الأذنان أي من رأس وللمحدثين ما عن أنس قنت شهرا ومع الأوامي حديث المسلم للتمام للفقهاء أبغض الحلال صححه الحاكم في الرجال حديث لا جيبة علما من سئل حسن كل عند حافظ كمل ولا صلاة أي لجار المسجد مضعف للبيهقي الأمجد وللأصوليين صحه رفع عن أمة الخطا ونسيانا وقع للعامة البركة مع أكابر صححه الجمع من الأكابر وصح ليس الخبر كالعيان وحسن العجلة من شيطان أما اختلاف أمتي فرحمة جبلت القلوب ثم النية لمؤمن خير ومن بورك له فكلها ضعيفة للنقلة حديث يوم صومكم ومن عرف أي نفسه فباطل لمن عرف والمستفيد ردفه أو خصما طباقه استوت وذاك عمما الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى زي شيغا بياني akan nau'i na biyu dangane da abin da ya shafi wato saduwar hadisi zuwa gare mu ayi bayani a baya akan abin da ya shafi al-mutawatir da kuma sharuddansa sai ce to wa ghayruhu wanin al-mutawatir al-ahad shi malamai suke kira da al-ahad shi ake kira da al-ahad shi al-ahad jam'u al-mutawatir wato riwaya da ta zo bata samu cika sharadin wancan abin da ya gabata a baya ba to shine mala yace hasala zannan shi hadisi ahadi to yakan tabbatar da wato zato arki shiyar almutawatir shi almutawatir yana tabbatar da ilimi yana tabbatar da yaqini wato tabbas abin nan ya tabbata shi kuma al-ahad wato yana tabbatar da zato yana nufin zato mafi rinjaye wato abin nan ya tabbata ko maganan nan ta tabbata wa bil qara'ini to wasala shi al-ahad wani lokaci yakan sadu li'ilmin zuwa ga matakin ilimi wato ya tashi daga matakin zato zuwa ga mataki na ilimi na yaqini amma bil qara'in saboda wasu qara'in wasu alamomi wasu dalili hanyar da yazo bata cika sharadin at-tawatur ba amma kuma an samu wasu alamomi wasu dalilai waɗanda suka nuna cewa lallai abin nan ya auku kuma tabbas ya auku Ibn Hajar a littafin sa Nuzhatun Nazar sharhi da yayi ga littafin sa Nukhbatul Fikr ya ambaci ƙarinoni guda uku yace daga cikin abinda zai sa hadisi ahadi ya tabbatar da ilimi ya tashi daga zato mafi rijaye shine ya zabo hadisin wato ya zo a cikin as-sahihain sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wato sai ittifaki akan ruwaitar wannan hadisi amma kuma bai cika wancan sharadin da ya gabata a baya na at-tawatur ba to duba da yadda malamai suka karbi littattafan suka fifita su sama ga kowaɗanne irin littattafai da hadisi sannan kuma ga irin kimar su da darajar su da irin matsayi da suke da shi a harka ta hadisi yace to wannan hadisi tunda an samu ittifaki tsakanin wayannan ash-shaykhaini dangane da ruwaitar sa to ya fa'idantar da ilimi ba zato ba kaga wannan karina ce amma idan wani sune ya ruwaice shi to yana nan akan matsayin sa na at-tawatur ko kuma a hadisin an samu ruwayoyi muta'addida yazo ta hanya kaza yazo ta hanya kaza yazo min dariqi wani yazo min dariqi wani kuma dukkanin hanyoyin sun tabbata amma kuma bai cika sharadin at-tawatur ba to wannan yawaitar hanyoyi to ya taso shi daga matakin wato fa'idan tadda zato mafi rinjaye zuwa ga ilimi ne yaqini sala abu na uku yace ko kuma a samu wato rijalu din sa dukkanin su a imma ne malamai ne na hadisi irin su al-Imam Malik irin su al-Imam Bukhari irin su al-Imam Muslim irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal irin su al-Imam Abu irin ra'ayin wayannan a imma din yazan su ne suka kewaye isnadin sa amma kuma bai cika sharadin at-tawatur ba to wannan ita ba karina ce da take tabbatar da cewa maganan nan ta tabbata to shirye abin da yake magana a dan cewa wa bil qara'ini li ilmin hasala wani lokaci wato shi al-ahad yakan tabbatar da ilimi amma saboda al-qara'i kadan daga cikin wayancan da shi al-hafiz ibn hajar ya kawo to larabai sun kasa shi kashi kashi shi al-ahad sun ce akwai al-mashhur al-mustafid duk suna rarrabewa tsakanin al-mashhur da al-mustafid haka kuma akwai al-aziz akwai al-gharib wannan duka nau'uka ne na shi al-ahad to sune malam zai yi bayani akan su a yanzu insha Allah ta'ala to sai malam yace al-mashhuru wal-mustafidu nan ya nuna kenan malam yana ganin cewa mutaradifani ne kamar da zai fada a ƙarshen fasli akwai malaman da ke ganin da al-mashhuru da al-mustafidu da ma'ana duka ma'ana su daya akwai kuma malaman da ke rarrabewa bayanin shi zai zo nan gaba to idan an ce mashhur ko al-mashhur a yaren malaman hadisi ba a harshe na larabci ba har ko yaushe in ana karatu to ka tsaya ka lura da fannin da ake karatu to har ko yaushe ana mayar da ma'anonin abubuwan da ake kawowa na istilahatu zuwa ga yaren su in bangaren hadisi ake karatu in bangaren lugha in bangaren usulul fiqhi in bangaren usulut tafsir to yana da kyau kowane fanni ka san shi kuma ka san mustalahatu nasu saboda haka al-mashhuru inda al-muhaddisina ba shine al-mashhuru inda al-fuqaha ba a gane ana samun bambanci haka ba shine al-mashhur inda wato al-lugawiyina ba malaman lugha ko wannan su yakan yi amfani da wannan lafazi to su malaman hadisi idan sun ce al-mashhur shine yace irrawahu fawqa nasnayn mashhurunin sai ayi naqalu anan saboda wazani mashhurunin rawahu faw kasnaini wato shine a samu hadisi sama ga mutum biyu akalla mutum uku sun ruwaice shi a dabaka an gane amma kuma bai kai ga wancan haddi da muka ambata a dazu ba a darasin da ya gabata a baya ba na at-tawatur to duk hadisin da aka samu a isnadin sa an samu tabaka akalla sun haura mutum biyu to wannan shi malaman hadisi suke kira da al-mashhur a wurin su so kaga ba ka zo kai fassarar lugha ka ce ai wanda ya shahara ba kai ka wuce a dole kai bayani yan hadisi kake karatu sai ce sahihuhu to shi al-mashhur akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba akwai sahihi akwai hasan akwai dha'ifi akwai ma maudu'i akwai ma batil la asalala don kaga jidai an ce ai hadisi kaza mashhuri ne sai ka dauka to shikenan alal aini war ras sai an duba isnadi shi yasa malai baka istidraki yace sahihuhu daga cikin wanda aka tabbatar da ya inganta a bangaren mashhuri shine yace kamatni ziliya daini kamar hadisin nan da ya tabbata a fi sahih bukhari wa muslim hadisin da ya shahara da hadithu zili ya daini wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi salla ɗaya daga cikin salloli masu rukawo'i guda hudu azhar ko la'asar an saɓani to sai salla ne ga raka'a biyu to sai shi wannan bawan Allah ya ce ya rasulallah an rage sallah ne koko kamanta ne sai ce ko ɗaya ba wanda ya auku sai ce ya rasulullah tabbas ɗayan biyun nan ya auku ko dai amma wahayi cewa an rage ba mu samu labari ba kila kana jira sai ka gama kai muna bayani ko kuma kamanta to sai annabi ya tambaye wasu daga cikin sahabbai cewa abin da ya faɗa haka ne kace lalle abin da ya faɗa haka ne shine sai annabi sai ya tashi ya kawo rugo wayannan raka'o'i To wannan hadisi ya zo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim ta hanyar Abu Huraira da kuma Abdullahi ibn Amr da kuma Imran ibn al-Husayn duk sun ruwaice shi. To wannan kaga ya tabbata. Ya tabbata. Amma in mun kalli waccan ka'ida da shi Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo, so za mu ga cewa hadisin yana iya kai zuwa ga fa'idantar da ilimi. Saboda muttabaqun ne ala sihhati. Na batar an gani. Amma kuma bai cika sharadin at-tawatur ba. Da yaro wannan malamai suna kiransa da al-mashhur. An gani? Ko kuma hadisi ahadi. Amma ya fa'idantar da ilimi saboda waccan garina. Da muka ambata a baya. Wal ghusl lil jum'ati qabd lil ilmi. Haka daga cikin hadisai da ake ruwaita wanda malamai sune musu abin nan suna cewa hadisi ne mashhuri, akwai hadisin al-ghusl lil jum'a, hadisin da yazo yana bayani akan wato wanka ranan jum'a. Da yake cewa la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'a har zuwa ƙarshen hadisi. To wanda shi ma ya zo fi sahih al-Bukhari musamman a kitabul jum'a. Al-Imam al-Bukhari ya kawo shi. Shi ma hadisi ne sahihi. Hadisi ne tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi ma hadisi ne wanda yake mashhuri. Amma bai kai ga haddin tawaturi ba. Haka qabdul ilmi, haka hadisin da yazo yana bayani akan karbe ilimi. Hadisin da yake magana akan karbe ilimi, hadisin Abdullahi dan Amr ya zo fi sahihi Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah baya karbe ilimi da yake cire shi daga mutane. Walakin yaqbidul ilma, sai dai yana karbe ilimi ne bi qabdil ulama, ta hanyar karbe malamai. To wannan hadisi shi ba hadisi ne mashhuri. Ya zo fi sahih Muslim, hadisi ne tabbatacce. To wannan hadisai da ya kawo guda uku dukkaninsu sahihai ne. To sai waɗanda wasu malamai suka hassana wasu kuma suka raunana su, shine cewa hassanu hadisa talabil ilmi. Wa hassanu, wasu malamai sun hassana hadisin talabil ilmi. Talab al-ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadisin wa hadisin Anas ibn Malik da Abdullahi ibn Umar da Abu Sa'id al-Khuduri, da yawa ne daga cikin sahabbai sun ruwaito shi wannan hadisi. Talab al-ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wasu malamai ma sun ce hadisi ne sahihi. Sun inganta shi, an samu daga cikin malamai. Saboda haka wannan hadisi yana da sabani. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Babu sha'anin. Na'am, ka gan sha'anin? To wannan babu shi a riwaya. Mun sha bayani akai. Wala Allah bai saurara ba. To daga ciki, musamman daga cikin malamai na baya-baya, irin su Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahuya, su sun tafi kan cewa wannan hadisi bai tabbata ba, hadisi ne dhaifi. su sun raunana shi an samu kuma wasu sun hassana wasu sun inganta akwai dai sabani shi Ash-Shaykhul Albani yayi kokarin tabbatar da hadisin haka Al-Ghumari shi har ya rubuta risala ma akan wannan hadisin da yana da hanyoyi da yawa amma kusan kowace hanya zaka ga tana da matsala kowace hanya shi ma Ibn Abdul Barr ya kawo hanyoyin shi da dama a littafin sa bayanu fadl al-ilm an gane ko jami'u bayan al-ilm wa fadli jami'u bayan al-ilm wa fadlihi to a farko littafin ya tattauna kan hadisi ta fuskar ya yi masa sharhi mai kyau kuma ya kawo duka hanyoyin sa to amma as-sina'a ta hadisi kowace hanya ka bi zaka ga hanya tana da matsala to shi yasa sai su wadancan suka yi hukunci cewa hadisin bai tabbata ba wasu kuma suka kalli yawaituwar wayannan hanyoyin to in an tattara su bai yiwa sashe za su karfafi sashe sai ya zama hadisin ya tsallake akwai sabani dai wajen wasu malamai kuma a ka'ida ta larabci ai ba zai yiwu a ce talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimatin sai zama ba fasaha ai duk sanda ake maganar wani abu wanda ya shafi addini so in aka kawo abin da yake muzakkar ne to mata ma sun shiga za ka ga wannan shine usulubi alqur'ani mafi yawan wurare in ana maganar dokoki da sauran musamman aqimus sala wa atuz zaka kaga wa ul jama'a ne maza ake magana to a nan sai ka ce in mace na da zakatun da ba ambace ta ba kawo zamirin ta babu zaka akan ta kaga ba zai yi to ba zai yi annabi yayi wannan larabci ba talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ba zai ma yi ba kuma babu shi ma isnadi ba wata hanya mai isnadi wanda aka zo da ita da haka Allah ya sa mu dace kusan wannan me yake suna wai da ne muka sha bayani as-sakhawi as-sakhawi yana da littafi al-maqasid al-hasana ya tattauna kan hadisan da sun shahara a bakunan mutane amma ba su tabbata ba abinda littafin ya kunsa kenan to ya tattauna akan shi wannan ziyara da mutane ke kawowa suna nan da yawa Allah ya sa mu dace ya wasu kara ma اطلب العلم ولو بالسيف فان طلب العلم سيسكاو حديث فريضه على كل مسلم to shi ma wannan ziyada ibn al-jawzi al-tafsir sal mawdu'at yace wannan ƙari ma mawdu'i ne babu inda annabi yace ku nemi ilimi wai ko da ya kai wannan sin ko suka kirkiro shi suka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-tafsir sa al-mawdu'at to duk sai an kiyaye ba ai kawai da kaga dai abu a littafi shikenan sai kaje kana yada musamman littafin da ba ma na hadisi ba akan dauko hadisi ne a littattafan hadisi wadanda su an rubuta su ne dan hadisi kuma al-musnadai masu isnadi irin su sahihul bukhari in ka bude zaka ga haddathana kaza 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 irin sahihu muslim irin su sunan abi daud jami'u tirmidhi sunan ibn majah ta ake dauko hadisi ba a daukar hadisi irin su bulugul maram irin su riyadus salihin irin su abin nan da sauran su ana komawa ne ga asali an gane yawa dan ka dauko to sai ka ce ni ya zo a riyadus salihin sai dai akwai wani dalili kila shi da ya kawo shi akwai dalilin da yasa ya kawo shi shi mai littafin sai ka ce to ai a riyadus salihin ma ya zo malam ma yace kaza yace kaza yace kaza akan sa na fatar an gane amma asalin inda shi ya dauko hadisin to can zaka koma an gane amma dai ka ja baki kai shi buka ce dai yazo a cikin an gane ko umdatul ahkam to wannan yana nuni cewa kai baka ma san kaida ta malamai ba na fatar an gane ko da zaka ambace shi taban to kare fara ambatan al-asl tunda su ma daukowa suka yi kana ganin suna fada in sun kawo hadisi sai su ce maka rawahu fulan akhrajahu huwani to kai ma can zaka koma saboda shi al-imam an-nawawi ba rawi bane ibnu hajar ba rawi bane ibnu qudama mai umdatul ahkam ba rawi bane ko da suka zo an gama riwaya yadda kake bude bukhari kaga hadisi su ma haka suka yi kawai su sun takaita ne saboda waɗanda matakin su bai kai su dauko wa'ancan ummatul kutub din su karanta ba to shine sai suka zo suka daddatsa isnadi sai suka kawo su da a ji sauki sai da kyau a kiyaye wannan to in kana son ka gane hadisi ya tabbata to sai ka koma litattafan da ake kawo hadisi da isnadi daga nan sai ka yi dirasa isnadi kaga ya tabbata ko bai tabbata ba wannan ita ce ka'ida ta ilimi to a wannan hadisi dai kun ji a takaice maganganun malam wannan ana magana iya wanda aka samu da isnadi to shine malamai ke ta wancan sabani wasu hassana wasu raunana shi to sai وضعف الاذنان اي من الراس haka malaman hadisi sun rauna na hadisin nan da ake ruwaitowa cewa al uzunan min ar ra's kunnuwa guda biyu min ar ra's suna daga kai ba fuska ba to wasu malamai kaman malaman mu mazhabin al mazhab al maliki to sun rauna na wannan hadisi to shi yasa zaka ga a litattafai na fiqihu ana ce maka wa tajdidul ma'i lahuma ana dole sai ka in ka zo shafin kunnuwa to sai ka nemo musu nasu ruwa sababbi ba sauran ruwan da ka shafi kai ba to kila baka san dalilin da yasa suka yi wannan magana ba saboda ba su yarda da wannan hadisi ta fuskar tabbatuwarsa wannan shine saboda su sun ce kunnuwa ba sa cikin kai ba sa cikin fuska su iya fahimta su kenan to idan aka ce haka kuma sai zan ka shafi kai da sanyin ruwan da ka shafi kai kuma ka zo ka shafi kunnuwa to kaga an samu tufka da walwala kenan to shi yasa ake buƙatar a nema musu sababbin ruwa to amma kuma abinda shi malai ya kawo anan a kusan ba shi ne mafi inganci ba abinda ya fi inganci hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce amma tabbas akwai malamai musamman al-imam an-nawawi ya ce hadisi ne ma da'ifi min jami'i turqihi a littafin sa al-majmu' an gane ko ya ce dukkanin hanyoyinsa to ko da sun hadu da sashi ba za su karfafi sashi ba haka shi ma ibnu salah shi ma da yazo ya ba da misali da cewa hadisi daga cikin masu rauni sai ka wannan hadisi sai ka wannan hadisi haka waɗanda suka zo bayan sa irin su al-iraqi duka sun tafi akai to wannan maganar da malam yayi suka yi to ita ce shi malai ya dogara akan ta to amma daga cikin malamai muhaqqiqai wanda su in suka zo suka ga magana to ba wai ja baki za su yi su shiru ba dole sai sun bi diddigi su gane shin abinda aka faɗa haka din yake koko akwai gyara wannan shi ake kira ta haqiqiya ilimi irin su shi ibnu hajar al-Asqalani a littafin sa An-Nukat. To da yazo yayi raddi ga shi Ibn Salah. Yayi masa raddi sosai, yace abin da ya fada ba haka bane. Haka daga ciki akwai Al-Hafiz Al-Ala'i. Shi ma sun tattara hadisan sa ƙarshe dai suka yi hukunci da cewa hadisin dai ya tabbata. Ko da littafin tamamun minna muka dauka fitta aliki ala fiqh as-sunnah na Sheikh Al-Albani zamu ga ya tabbatar da hadisi kuma ya raddi kan masu cewa hadisin bai tabbata ba. To daga nan ne aka samu fiqhun cewa kenan in ka shafi kai to ba dole sai ka sake tajribil ma ba, zaka iya shafin kunnuwa da su. Saboda mi al-uznani min ar-ras. To malamai kashi-kashi ne. Za mu samu akwai malaman hadisi waɗanda ake kira da al-muhaddisuna, sannan akwai al-fuqaha'u malaman fiqhu, sannan akwai al-usuliyuna malaman usulul fiqhi. An gane? Sannan akwai awamun nasi waɗanda su suna cikin haraka ta karatu, amma ba za ka sa su ajin malaman hadisi ba, ba za ka sa su ajin malaman fiqhu ba, ba za ka sa su ajin malaman usulul fiqhi ba. Su awam su kamar jahilai suke a wurin malamai, su ake kira juhalul ulama. An gane? Ulama ul juhali in suna gaban jahilai malamai ne, amma in suka zo gaban malamai to su jahilai ne. To dukkanin su kowa akwai hadisin da ya shahara a wurin sa. Malaman hadisi zaka ga akwai hadisan da suka shahara a wurin su, haka malaman fiqhu, haka malaman usulul fiqhi, haka su ma awa irin masu hawa mimbarai suna wa'azi ko da sauran su. To duk wannan awam ne. An gane? Ba a kiran su malamai. To shine zai yi bayani akai. Yace walil muhaddisina, daga cikin abin da ya shahara a wurin malaman hadisi shine ma an Anas, abin nan da aka ruwaito ai allazi an Anas. Riwayan nan da tazo daga Anas ibn Malik na cewa kanata shahara, manzo Allah yayi kunuti wato ta tsawon wata daya. To wannan zaka ga malaman hadisi suna yawan ambatarsa, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata daya yana addu'a akan waɗannan kabilu da suka yi ta'addanci ga malamai daga cikin sahabbai suka kakkashe su a wata rijiya da ake kira Bi'ru Mauna. Daga cikin kabilun Ra'il akwai Zakawan. To Annabi yayi wata yayi musu mummunar addu'a, sai da wahayi ya sauka aka hana shi. So za mu ga Imam Al-Bukhari ya ruwaice wannan hadisi a ƙalla wurare kusan 16 a littafin sa. Saboda hadisi ya shahara a wurin su, da an samu wata munasaba ko wata fa'ida sai ya sake maimaita hadisi, da an samu wata nukuta sai sake kawo hadisi a ƙalla fi sahih Al-Bukhari wuri 16. To wannan yana ciki, hadisi ne tabbatacce tunda kaje ma ya zo a abun nan. To saboda haka wannan ya shahara a wurin su malaman hadisi. Malaman hadisi suna yawan kawo shi. To kaga mashhuri ne kuma tabbatacce. Wa ma'al awami, haka akwai hadisin da zaka ji awam masu wa'azi suna yawan kawowa. An gane? Su yake nufi da awam anan. Kaga zuwa malamai bane. Wato in ana kallon matakin malamai to su sai dai a sa su layin awam, amawa. Hadisu al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi, zaka yi tajin masu wa'azi na kawo shi. Ko ba haka bane? To kaga shi ma ya shahara a wurin masu wa'azi ko nasiha ko khutuba. Zai yi wahala ka yi sati kana sauraron wa'azi baka ji an kawo shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikakken musulmi wanda musulmai suka kubuta daga cutar halshensa ko cutar hannunsa, wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Wannan shi ba hadisi ya tabbatacce muttafaqun ma alaihi. Dama abin da yasa aka saboda zamu ga su suka fi yawan ambatarsa lokacin da musamman suke wa'azi kan giba da sauransu. To sai littamami, ka karanta hadisin har zuwa cikansa, ana har zuwa ƙarshensa. Hadisin ya zo ta hanyar Abdullahi ibn Amr da Abu Musa, duka sun rawaice shi. Haka ya zo ta hanyar Jabir. To sai lilfuqaha'i, haka daga cikin abin da ya shahara ga alfuqaha, malaman fiqh su kuma, daga cikin hadisan da aka fi yawan ji a bakunansu ko a littattafansu, abghadul halali ila Allah at-talaq, shi ma ne ya shahara. Zaka kai akwai wasu ma malamai ma da na fiqh da shi ma suke bude littafi saboda ba shi muhimmanci. Hatta ma a malaman mu na malikiya akwai waɗanda da shi suka bude littafi. In kuna yawan karanta littattafan malaman malikiya za ku gani an gane ko. To sai yace sahahul hakim fir rijali, wato al-imamu hakim yace wannan hadisi ya inganta, wato yana cikin waɗanda suka inganta shi, kuma yana daga cikin abinda su al-fuqaha din suka dogara da shi cewa hadisin ya tsallake. So amma hadisi ne mursal, bai tabbata ba, hadisi ne da'ifi. Kuma ai babu ma balaga a ce ga abu halatu ne a wurin Allah, amma kuma Allah yana kin wannan abu. Da shi sa su ma suka ce a matanin hadisin ma akwai nakara, ya zo fi sunan Abi Dawud da kuma sunan Ibn Majah, duka hadisin ya zo, amma dai zance mafi inganci bai tabbasa ba, hadisi ne da'ifi. Amma dai malaman fiqh suna yawan kawo shi a babin misali. To daga cikin malamai, to al-hakim fir rijali, to al-hakim sahahu, amma dai wannan ingantawar tasa malamai basu sallama masa ba, basu sallama masa ba, an gane. To daga cikin hadisan su shine hadisu lagibata, hadisin lagi bata li fasiki, wai annabi ya ce fasiki ba ya da giba. Mana idan dai mutum ya shahara cewa shi fasiki ne, to ba laifi ka je kai ta yada fasikancin cikin al'umma. Annabi ya ce wai wannan yadawan ba giba bane, to shi ma hadisi ne munkar, bai tabbata ba. Duk da abin da malam zai ambata cewa an hasana shi, to wannan wahabi ne ko kuma dogara zuwa ga wasu, amma hadisi ne munkar, ya zo fi al-mu'jam al-kabir na Abu al-Qasim al-Tabarani. An kawo hadisin ta hanyar Muawiya ibn Haida, hadisin bai tabbata ba. Sai ce ilman mansu'il, sai hadisin mansu'il an ilmin fakatamahu alijamahu Allahu bilijamin min nari, wanda aka tambaya akan wani ilimi na karatu da ya zama wajibi yayi bayani, ba ana nufin kowane irin ilimi ba, ana nufin ilimin da wajibi ne ana da buƙata a ji hukuncin Allah akan sa. Fakatamahu sai boye ilimin, aljamahu Allah bil jamin min nar, Allah zai masa linzami da linzami na wuta. To shi wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah dukkan sun ruwaice shi min hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu, hadisi da sahihi. To husina kullun, kowane daga cikin hadisan nan biyu, to husina an hassana shi, an kyautata hadisin inda hafizin a wajen wani hafizi, ma'ana malamin hadisi kamul da ya cika ya tumbatsa ilimi. To ita wannan magana tana da ɗan gyara. Shi hadisin farko kusan gaskiya malamai basu tabbatar da shi ba, mafi yawa masu kawo shi suna cewa hadisi ne ma munkar. An gane ko? Daga cikinsu akwai al-Imamu Ahmad, ya ce hadisu lagi bata lifasikin hadisun munkar. Haka Ibnul Qayyim a littafinsa Al-Manarul Munif shi ya ce hadisi ne ma maudu'i. To kaga cewa husina, to wannan akwai ɗan gyara, akwai ɗan gyara a kai. Amma man su'ila an ilmin shi wannan hadisi ne tabbatacce, kamar yadda muka yi bayani, Ash-Shaykhul Albani ya inganta shi a littafinsa Sahihul Jami', kusan Al-Gumari ma yana da risala akan hadisin Raf'ul Manar li turuqi hadisi man su'ila an ilmin fakatamahu ulijima yawmal qiyamati bil jamin min nari. Yayi ya tattara hanyoyinsa kuma yayi sharhi wa hadisin. To lafazin kamul, in mun kalli ka'ida ta ilmul arud ta kafiya, to a ce kamil shi yafi kyau. Duk da akwai lugar kamil din kuma akwai lugar kamula, illa dai kamula tafi yawa. Kamula tafi yawa. Kamula ya kamulu a lokacin da iza tamma. To amma akwai lugar kamila, to ta fuskar kafiya kamila tafi ikasirin ne, amma kuma ta fuskar lugar da ka'ida ta shi ilmu tasiri, to kamula tafi. Musamman can tun da kaji ya ce su'il kamil, su'il kamil. To sai hadisi na gaba ko baiti na gaba, wala salata. Haka hadisin da ya zo la salata ay li jaril masjidi illa fil masjidi, babu sallah, babu halaccin yin sallah ko babu sallah cikakkiya, lijaril masjidi ga makwabcin masallaci, shi bai zuwa masallaci sai dai ya labe ko a gidansa ko a shagonsa ko a wata rubba ta shi, sai ya ce nan zai sallarsa. To ko da ya bi limamin ba ya da sallah, shi ne abinda hadisi yake yi, in ma shi ɗaya ya yi ba ya da sallah, sai inda wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe a wurin shari'a. To shi wannan hadisi al-Imamu Ad-Darqutni ya ruwaice shi daga Jabir da kuma ta hanyar Abu Huraira, haka kuma Az-Zaylai a littafinsa Takhrij Ahadith Ar-Rafi'i shi ma ya kawo shi. To shi malamai sun raunana shi, yasa malamai ya ce muda'afun, wannan hadisin abin raunanawa ne. Lil Baihaqi al-Amjadi, agun al-Imam al-Baihaqi al-Amjadi wanda yake mai girma sadauki mai girma daga cikin malaman da suka rona nashi to al-Imam al-Baihaqi saboda haka bai inganta ba an gane bai tabbata ba eh duk na ana magana ne kan hadisin al-Awam masu wa'azi zaka ji suna ta kawo wannan hadisin amma ba su da ala da za su rarrabe kaza ya tabbata ko kaza bai tabbata ba to shi yasa malai yake maka aiki anan an gane eh daga cikin malamai waɗanda suka rauna nashi akwai shi Ash-Sheikh Al-Albani ya rauna na hadisin a littafin sa Irwa'ul Galil ya ce hadisin bai tabbata ba amma fa ma'anarsa kuma ta tabbata a wasu hadisan irin su hadisin man sami'a nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin wanda ya zo fi sahihi Muslim an Abi Huraira to kaga ma'anar da ke cikin wannan hadisi ita ke cikin wancan to in ka tashi kawa sai ka kawo wanda ya tabbata wa fi sahihi bunyatun anid da'ifi kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba kuma duk suna magana akan abu daya to ba ka da bukatar ka kawo wanda bai tabbata ba kawo wanda ya tabbata kawai eh ba shikenan ba zo daga la salata li jalil masjidi da'if eh ayro sahih to sai bangaren al-usuliyun su kuma hadisan da suka shahara a wurin su wasu tabbata wasu wasu tabbata ba walil usuliyin sahahu rafa an ummatil khata wa nisyanan waqa duk da yasa wasu nuskokin akwai dan gyara wa nisyanu amma wa nisyanan waqa to aka hadisin daga cikin hadisan da suka shahara a wurin malaman usulul fiqh kuma sahahu kuma sun ka ce wai hadisin ya inganta a wurin su akwai hadisin rufi'a an ummati al-khata an dauke daga al-ummata al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi ko to su malaman hadisi sun su ma sun goya musu baya misali kamar shi Ash-Sheikh Al-Albani ya karfafa hadisin ya ce hadisi ne kauyi amma akwai malaman da suka rauna nashi shi ma sun ce bai tabbata ba to shi kuma yana magana akan cewa an dauke ko rufi'a al-ummati al-khata an dauke kuskure da mantuwa ga al'ummata da abinda aka cilasta musu ma'ana ana nufin laifin kuskure da laifin mantuwa shi aka dauke ba wai kuskuren da mantuwa ba kuskure da mantuwa kan ana yi to ana magana laifi ba za a kama ka da laifin ba ba za a kama ka da shi ba to wannan kenan sai lilamati sai hadisin da ya shahara wurin amma kowa da kowa hadda jahilai duk zaka ji suna ambatarsa shi wannan ba wa sai ka je makaranta ba kan titi ma zaka ji suna yada shi albarakatu ma akabirikum cewa albarka tana tare da manyanku to zaka ji shi wannan hadisin kowa ya haddace shi eh saboda mi yana ishara kan cewa abin na gaba eh to kuma kaga mutane abinda suke so abu biyu ne ko dai ka ba su ko kai musu biyayya wannan shi ne abinda mutane ke so in dai zaka wa mutane wannan to shikenan eh zaka zauna lafiya ka sa hannu ka dauko ka ba su kuma duk abin da suka kawo kawai ka ce shikenan ba matsala abi kawai to wanda ya shahara a wurin awa jahilai eh to shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi amma me ma'anarsa malamai suka ce ana nufin ma akabirukum ana nufin sahabbai an gane shi ake nufi albarakatu albarka ma akabirukum tana tare da manyan ku sune sahabbai duk abin da suka zo da shi to ku bice waye ana nufin masu tarin shekaru ba ba sune alakabiru ba an gane babba babba ne in ya bi Allah in kuma bai bi Allah ba to karami ne wasu kuma sun ce albarakatu ma akabiri akabirukum akabirukum suka ce ahlus sunna ana nufin malaman sunna to shi ake nufi to amma su jahilai da yake ba su san ma'anar shi ba kawai shikenan da ya fi ka shekaru sai ya ce maka ya annabi ya ce albarka tana tare da manya kai kuma in baka je makaranta ba sai ka sallama masa to ko gaga ba haka bane Ibn Hibban da Al-Hakim sun rawaita hadisin zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kyauta to wannan kenan saboda haka shine abin da ake nufi to shine yace sahahahu al-jam'u min al-akabiri al-jam'u tarin malamai da yawa sahahahu sun inganta wannan hadisin al-baraka min al-akabiri daga cikin manya-manyan malaman hadisi sun ce hadisin ya tabbata kama irin su Ibn Daqiqin al-Aid irin su al-Imam al-Zahabi irin su al-Hakim sun tabbatar da shi wannan hadisi to sai wa sahha laysa al-khabaru kal-iyani wa hassanu al-ujlata ko al-ajlata min shaytani haka daga cikin hadisan da suka shahara a wurin awam jahilai laysa al-khabaru kal-mu'ayanati labari ai ba kaman gani yake ba ma'ana abinda ka gani kai mu'ayana su da idonka to bai daidai da wanda baka gani ba an baka labari shi ma na hadisi sahihi ya tabbata to shi ma na daga cikin hadisai mashhurai inda al-awam ko inda al-amma wurin kowa da kowa wannan su zaka ga kowa malaman hadisi malaman fiqh malaman usulul fiqh jahilai kowa zaka ji suna kawo wadannan hadisan shine ma'anar lil'amma al-imam ahmad ya fitar da hadisin na shi wannan hadisi da muka ambata laysa al-khabaru kal mu'ayanati sai ce kal iyani saboda wazani wa hassanu al-ujlata min shaytani haka malamai wasu sun hassana hadisin ko al-ujlatu min ash-shaytani ko al-ajalatu min ash-shaytan cewa gaggawa daga shedani amma cewa hadisi ne hasan to shi ma akwai gyara akai hadisi ne da EP bai tabbata ba at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan hadisi ne da'if bai inganta ba ngani yawa daga cikin wanda suka rauna nashi akwai al-Imam at-Tirmidhi yayi isharar kan cewa hadisi ne da'if bayan ya kawo hadisi yace hadha hadisun garib to idan al-Imam at-Tirmidhi ya faɗi wannan lafazi a wurin sa hadisin bai tabbata ba bai tabbata ba saboda cikin isnadin sa akwai wani rawi da ake kira Abdul Muhaimin malamai sun rauna nashi cewa yana da matsala wajen hardasa to yana ciki an gane daga cikin wayanda suka raunana shi shi wannan hadisin kenan ko akwai al-imamun nasa'i ya raunana shi haka akwai al-imamud daraqutni shi ba ya raunana shi haka akwai al-hafiz ibnu hajar al-asqalani duk sun raunana riwaya din cewa ba ta tabbata ba amma ba za ka yi taji masu wa'azi na fada to wasu kuma sun ce ya akwai wanda suka inganta suka ce a hadisin ya tabbata suka ce hadisin ya tabbata wasu sun inganta shi Allah ya taimaka wala ka in ka dogara ga wanda suka inganta to shi kenan kamar shi a Sheikhul Albani shi ya sama ake yawan yayata hadisi so da galiba in a Sheikhul Albani ya inganta hadisi to sai ka ga mutane alal aini wal ra'as to shi ya inganta hadisin سيتي أما اختلاف أمتي فرحمة جبلت القلوب ثم نية لمؤمن خير ومن بورك له فكلها ضعيفة للنقل أما اختلاف أمتي فرحمة أما سأبان الأمة تأتي ويرحمتي في حديثي دا شبايا شهر أباكنا متاني اختلاف أمتي رحمة shi kuma suna fakewa da shi dan wai a bar kowa akan abin da yake akai shikenan wannan ya saba mu wannan kai ma ka saba mu wancan kai sai a ce to shikenan kowa a bar shi akan abin da yake ai gashi ma annabi ya ce ma wai al'umma ma su yi sabani wai rahama ne to hadin kai fa yana ya zama azaba kaga cewa wa atasimu bi hablillahi kaga babu wannan kenan kaga an rusa shi to tun nan zaka fahimci cewa hadisin kai wasu ma sun ce ma wannan ma hadisin laysa kama al-imamu subuki ya ce laysa bi ma'rufin indal muhaddisin malaman hadisi fa ba san wannan magana ba to kaga ni masu abin ma ba su san shi ba an gani? Ba su san shi ba to yana daga cikin hadisai waɗanda ko isnadi ba su da shi wannan ba wanda zai kawo ma shi da isnadi a littafi babu wanda ake kawowa da isnadi kuma shi ma ɗin bai tabbata ba ikhtilafu ashabi lakum rahama ashabi ba ummati ba sabanin sahabbai na gare ku rahama ne to shi ma din bai tabbata ba shira da isra'i shi ba hadisi ne da'ifun jiddan ana jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas an gane amma ikhtilafu ummati bi lafzi ummati ga Ibn Hazm ma yace batilun makazubun ana hadisi ba ya da isnadi kuma ƙarya ne jahilai suka kirkiro shi da yan son zuciya don kar a yaƙi shirka da bid'a da son zuciya kawai a bar kowa ya ta barna addini jubilatul qulub haka daga cikin hadisai da ake kawowa kuma sun shahara akwai hadisin jubilatul qulub ala hubbi man yuhsinu ilaiha wa bughdi man yusi'u ilaiha to shi ma hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya aka jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an ɗabi'anci zukata akan son mai kyautata musu da ƙin mai munana musu eh haka ne amma dai annabi bai faɗa haka ba bai faɗa ba to dan me da zaka ce annabi ya ce hadisi ne mawdu'i shi yasa al-imam as-sakhawi yace huwa batilun mawqufan wa marfu'an wannan hadisi ƙarya ne bai tabbata ba zuwa ga annabi bai tabbata ba ma zuwa ga wani sahabi ko ga sahabi ba a taba jin wanda yace jubilatul qulub ba ala hubbi man yuhsinu ilayha ba a samu ba ba a samu ga sahabi ba a samu ga manzon Allah ba an gane haka an tambaye al-imamu Ahmad da Yahya ibn Ma'in me za ku faɗa kan wannan hadisi jubilatul qulub sai suka ce laysa lahu aslun baya da wani isnadi baya da asali mu ba mu san shi ba to kaga manya kenan ashe kaga jahilai suna abin nan suna yada shi ko jahilci ne kawai na ba karatu ake ba to sai a dauki abin da bai tabbata ba ai tabbatacce sai hadisi na uku summa niyatun li mu'minin khairun wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wai niyatul mu'mini khairun min amali wai niyyar mu'mini tafi aikin shi alheri to kaga anan ba sai ka yi aiki ba ke kawai da ka yi niyyar zuwa makaranta ba sai ka ce ba wannan niyyar ta wadatar tafi ka zo ma makarantar to kaga shi ma hadisi ne dhaif ana jingina shi zuwa ga Anas ibn Malik cewa shi ya rawaice shi al-Imam al-Baihaqi ya kawo shi a littafin sa Shu'abul Iman amma dai bai tabbata ba shi hadisi na gaba na hudu wa man burika lahu shi ma suna kawo shi wai annabi ya ce man burika lahu fi shay'in falyalzamhu wai duk wanda ya fara wani abu ya ga akwai ci gaba akwai albarka a ciki to ya makale ma wannan abu ya rike shi kankan in sana'a ta kai ya bari to shi ma hadisi ne da'if bai tabbata ba ibnu majah ya fitar da shi a littafin sa amma dai bai inganta ba shi ma zuwa ga Anas ibnu Malik radiyallahu anhu bale ce ka taƙaita ma fa kulluha da'ifatun lin naqala da ikhtilafu ummati da jibilatul qulub da niyatul mu'mini khairun min amalihi da man burika lahu fi shay'in fa kulluha da'ifatun lin naqala dukkanin su da'ifai ne duk da lafazin ma da'if anan malan ba she kamata ya kawo ba tunda kaga na farko mawdu'i ne na biyu ma mawdu'i ne na uku da'ifun ne jiddan na biyu da'ifun ne jiddan to kaga cewa da'ifa akwai at-tawassu a ciki amma dai na sai nuna maka dukkan su wasu tabbata balle naqala zuwa ga malamai masu ciranto labari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama an wani har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama raka wasu tabbata ba sai hadisu yawmu sawmikum wa man araf ay nafsahu fa batilun liman araf sai hadisi cewa yawmu sawmikum annabi ya ce wai ran azumin ku yawmu naharikum wai ranan za ku yi layya ranan da kuka fara daukan azumi to wai ranan ita ce za ku yi layya to shi ma hadisi ne batil bai da isnadi ƙarya jahilai kawai ke yada shi haka wa man araf sai hadisin da shi kuma yafi shahara a wurin sufaye ɗan dariƙa wai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wai duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa indai ka san kanka to ka san Allah shi kuma yana da yawa a cikin littattafan sufaye shi ma hadisi ne mawdu' hadisi ne mawdu' kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa sai fa batilun to su waɗannan hadisan guda biyu hadisu yawmu saumikum wa man araf fa batilun hadisai ne ba su da isnadi shi ne ma'anar hadisi batil ni ka ji an ce hadisi batil ai la asalala ma'ana in za a tara ma littattafan hadisi na duniya masu isnadi ba za ka ga hadisin ba amma hawli man araf ga wanda ya karatu kaga shi jahili bai sani ba sai wanda ya je ya karatu ko wal mustafid ridfuhu to duk wannan suna cikin hadisi fa mashhuri kaga ƙarshe dai zaka fahimci cewa hadisi mashhuri akwai wanda ya tabbata akwai wanda mi shahara hadisi ba shike nuna tabbacinsa ba to sai magana kan al mustafid to wal mustafidu ridfuhu shi kuma yana daukan ma'ana al mashhuri wanda ya gabata ma'ana su daya a wurin wasu malamai aw khassa ko kuma a shi al mustafid ma'anarsa ta fi zama a khassu sama gani ga al mashhur don sun ce matibaquhu shi al mustafidu shine wanda ɗabaƙoƙinsa ɗabaƙa ɗinsa istawat ya zamo sun daidaita in ɗabaƙa ta farko an samu rijal biyar to ta biyu ma a samu biyar ta uku ma a samu biyar ta huɗu har zuwa ƙarshe sun ce shi ne hadisi al-mustafidi gina an samu mutum uku ko mutum huɗu ko to haka to kaga a haka sai ya zamo ya fi zama a khassu shi kuma mashhuri shi bai da wannan ka'ida ba dole sai labakatu ɗinsa adadinsu ya daidaita ba in ta farko uku ne a ce dole sai ta biyu ma an samu uku to wannan dai ra'ayi ne na wasu malamai wa zaka shi kuma wancaninka wancan almashhuru kenan amma ma shi kuma ya game hatta wannan ma'anar ta almustafid da wasu malamai suka kawo kenan cikin almashhur ana samun wani istawat tabaqatuhu ana samun wani kuma ikhtalafat tabaqatuhu wasu kuma sun ce bai ma'anan shi ne ridifuhu to wannan ra'ayi ne guda biyu dai da ya kawo maka a wurin malamai amma dai shi malam ya fi karkata kan cewa ma'anarsu ɗaya shi yasa ya haɗe su wuri ɗaya ya ce maka almashhuru wal mustafidu to wannan duk karatun ya shafi al-mashhur sai mu kwana ana darasi na gaba sai mu tashi al-aziz shi ma yana daga cikin nau'in hadisai ahad to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته